بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Asabar 28 ga watan Rajab, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1439, daidai da 14 ga watan Afrilu shekara miladiya ta 2018. Wannan shine kaset na 19 cikin kasusuwan karatun littafin Al-Istiqama, wallafar Sheikhul Islam أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي يغفى التامسة وانا اللتافي ينا كران تدموني أكيدر مسلنشي وجن ديدي توار منهجي أكن حنيا مديديشي تفسكر قصر آيو ين القرآن مجرما مسمى واندسكي مغانا أكن صفات الخبرية دوكما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دوس أول كده على قدهك za mu tashi a inda Ibn Taymiyyah yake cewa faslun muhimmun azimul qadri fi hadhal bab, yace ga wata gaba muhimmiya mai matukar daraja mai girman alkadari a cikin wannan babi, ma'ana a babi na batu akan matsayin Qur'ani da Sunna wajen kafa doka da kuma cewa suna gaba da ilmul kalam. Mun tuna abin da yake ta mana magana a cikin wannan muqaddima shine wato nuni zuwa ga batancin aqida cewa ba za a fahimci tauhidi ba sai da ilmul kalam. Yace wa zalika anna tawaifa kathira min ahli al-kalam min al-mu'tazila. Abin da ake nufi anan akwai wasu tawaga da dama na ahlul kalami mazuwa al-ilmul kalam daga cikin mu'tazilawa, wa huwa aslu hadhal babi, wanda wannan kuma shine tushe a cikin wannan babi. Ka abi ali, kaman abu ali wa abi hashim wa abdul jabbar wa abul husayn, wannan malaman duka ga sunan ya ambace su da sunaye haka al-kunya su da makamantansu. Na farkon su Abu Ali, shine Abu Ali kenan al-Jubba'i, Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Jubba'i al-Misri al-Basri, wanda ya rasu da shekara 303, shine abin nan stepfather, mijin uwar Abul Hasan al-Ash'ari din nan, wanda ya shigar da shi tafarkin Mu'tazila daga farkon rayuwarsa har zuwa shekara ta 40 bayan hijirar manzon Allah shekara ta 40 a rayuwarsa. To baya ga shi kuma sai ya ambaci kuma Abul Haytham, Abu Hashim, amin Abu Hashim shi kuma ɗaya yake ga Abu Ali din. Abu Hashim shine Abdussalam bin Muhammad, ɗan gidan Abu Ali al-Jubba'i ne kuma magajin shi a ilimin su na abin nan na mantiki da falsafa. Ya rasu a hijira da shekara 321, rana ɗaya suka rasu da wani babban malami na nahawu da lugha, shine Abu Bakar ibn Durayd, Allah ya gafarta musu. Da kuma Abdul Jabbar, yace da kuma Al-Qadi Abdul Jabbar kenan, Imaduddin Abul Hasan Abdul Jabbar ibn Ahmad Al-Hamdani, wanda babban malamin Mu'tazila ne a zamanin shi, kuma alƙali ne. Ya rasu hijira da shekara 415. Wa Abul Husayn, da kuma Abul Husayn wanda shine Muhammad ibn Ali At-Tayyib Al-Basri, ɗaya daga cikin malaman Mu'tazila na baya-baya, wanda ya rasu hijira da shekara 436. Wa ghairihim, da wasu malaman banda waɗannan, yayi kwatanci ne kawai da waɗannan, yace da wasun su. Wa manittaba'ahum min al-ash'ariyya, da wanda suka bi tafarkin waɗannan mu'tazilawa daga cikin malaman aqida ash'ariyawa, kalqadi Abi Bakr, kaman alqali Abu Bakr al-Baqillani kenan, wanda sunan shi Muhammad ibn Tayyib ibn Muhammad al-Baqillani wanda ya rasu hijira shekara 403 wa Abul Ma'ali da al-Imam Abul Ma'ali ibn al-Juwayni Allah ya gafarta mushi wa Abi Hamid da al-Imam Abu Hamid al-Ghazzali kenan al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Tusi al-Ghazzali babban malamin nan mun yi magana akan shi a baya ɗaya daga cikin jigajigan malaman Ash'ariyya wanda ya rasu hijira shekara 505 rahmatullahi alaihi war razi da fakhrur razi wanda mun yi magana akan shi a darasin da ya gabata Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su wa manittaba'ahum min al-fuqaha waɗannan malaman da su da wanda suka bi tafarkin su daga cikin malaman fiqh kaji dai asali magana ta malaman mu'tazila ce sai aka samu su daga cikin malaman asha'ira suka bi su akan wannan tafarkin su ne waɗannan da muka ji sai kuma aka sake samun wasu da zai ambata yanzu duk da yake zai musu dungu wajen ambato sune wanda suka bi sawun waɗannan ash'ariyawa daga cikin malaman fiqh sun kasance yu'azzimuna amral kalam suna girmama al'amarin ilimin mantiki alladhi yusammunahu usuluddin har suna kiran shi da suna usuluddin tushen addini har yanzu haka zaka ga suna da wannan dabi'a suna ganin girman shi suna ganin babu ilimin da ya kai darajar shi suna ganin duk wanda bai san shi ba ba malami bane duk wanda bai da nasibi a ilmul kalam to suna mushi kallon wani bai bawa ne ko ba kauye ko wanda bai kai ya kawo ba ko mun zurfin ilimin shi a sauran fannonin shari'a yace hatta yaj'aluna masailahu har ma suna lissafa mas'alolin da ilmul kalam ke tattaunawa akan su qat'iyatan cewa qat'iyya ce yanki haka suke duniya da lahira wannan magana in aka ce an yi amfani da ka'idar ilmul kalam an gano cewa kaza hukuncin shi kaza ne to wannan magana ba ta tashi daga kanta yanda ka san an ce 1 plus 1 2 to haka suke daukanta kawai magana ce haka take sarmadan babu canji wayuhinuna min amril fiqh sannan suna wulakanta al'amarin fiqhun musulunci suna ganin shi ba wani abu ne mai daraja ba ba sa ganin girman shi ko wanda ya san shi allazi huwa ma'rifatu ahkamil af'al wanda fiqhu shine sanin hukunce-hukuncen ayyuka na shari'a da rayuwa da zamantakewa da hulɗa tsakanin mutane da sauransu fiqhu yana da alaka da kusan duk abin da ke kaiwa ya kawo na rayuwar mutane tun daga tsantsar ibada da tsantsar mu'amala da kuma abubuwan da mu'amala ce ibada na shiga ciki ma'ana abin da ke da alaka da sallah azumi zakka aikin haji kaga waɗannan ibadu ne tsantsagoran su akwai abin da ke da alaka da tsantsar mu'amala ce shiga bayi bacci da makamantansu akwai abin da ke da alaka da mu'amala ce addini ya shiga ciki irin aure da gado da saki da jihadi da ire-irensu to kaga duk waɗannan matsalolin din da ka dauki littafin fiqh zaka tare yana bayani akan su to sai su nuna waɗannan ba wasu abubuwa bane masu muhimmanci abin da ke da muhimmanci a gunsu shine wannan bayani akan murakkabi bayani akan kaza jazimi ne bayani akan kaza qiyasi ne bayani akan kaza ma'quli ne da makamantansu hatta yaj'aluhu min babiz dhunun lil 'ulum saboda yadda suke wulakanta ilimin fiqh sai suka ce ilimin fiqh zato ne ba ilimi bane sun zo tarifin shi suce ana amfani da zato ne wajen kafa fiqh ma'ana ba da ilimi ake aiki ba wa qadrattabu ala zalika usulan intasharat fil nas karkashin haka suka yada wasu ka'idoji waɗanda suka yada suka tsara wasu ka'idoji wanda ka'idojin sun yada a cikin mutane hatta dakhala fiha tawa'if min al-fuqaha was-sufiyya wa ahli al-hadith haka samu da dama daga cikin malaman fiqh da sufaye da malaman hadisi suka kutsa cikin waɗannan abubuwa da malaman can na bid'a suka tsara la ya'lamuna aslaha wala ma ta'ulu ilayhi min al-fasad sun shiga ne su malaman fiqh da hadisi da sufaye ba tare da sun san asalin abun barna bane ba kuma tare da sun yi tunani sun gano ko sun riski iyakar barnar da wannan irin tunani zai kai su ba ma anna hadhihi al-usula allati da'awha fi dhalika batilatun wahiya tare da cewa waɗannan ka'idojin da malaman mu'tazila dinnan suka kawo a cikin usulul fiqhi kaidoji ne wanda suke na barna masu rauni kama sanubayyinuhu fi ghairi hadha al-mawdi kamar da zamu zo mu bayani akan shi ba anan ba dalika annahum lam yaj'alu lillahi fil ahkami hukman muayyana yace abinda ake nufi shine basu bai wa Allah wani hukunci na da suka ce Allah ne yayi ba a cikin hukunce hukuncen hatta yanqasimal mujtahidu ila musi'un wa mukhti' balantana su raba mujtahidi ayyukansa zuwa ga daidai da kuskure balil hukmu fi haqqi kulli shakhsin ma adda ilayhi ijtihadu sai suka sanya hukuncin cewa kowane mutum yayi hukunci da abin da kokarin shi take zuwa gare shi kaga wato matakai ne suka bi wajen lalata fiqhu fiqhun musulunci mai yakon ada farkon musulunci ana gudanar da shi ne akan mai qur'ani yace mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaya sahabbai suka aiwatar malaman farko wanda suka rayu a karnoni uku na farkon musulunci akan haka suka gudana ba da musu bane akan kaza farali ne kaza mustahabbi kaza wajibi kaza rukuni ba wannan yace da musu ba sannan ba da musu ne akan ta'rifat na menene waɗannan abubuwan ba a da musu aikata aikin a aikace bisa koyi da waɗannan magabata da aka wuce waɗannan zamun nan aka bi da waɗannan ka'idoji aka fassaro su daga wasu yarurruka sai aka yi wasu rabe-rabe aka raba ayyukan zuwa gida-gida aka yi categorizing ɗinsu aka sa musu sunaye wajibi farali kaza makruhi aka sa musu sunaye bayan an sa musu sunaye kuma aka yi musu wasu ta'rifat falsafiya sannan shi kanshi fiqhun aka mishi wasu ka'idoji sune usulul fiqhin da aka yi mishi wanda wannan ka'idojin ba dukkan su ne suke da madogara a cikin asalin shari'a ba mu kiyaye wannan ba dukkan su ba suke da madogara a cikin asalin shari'a ba wasu madogaran su mantiki din nan ne da ilmul kalam sannan a cikin tun daga kan ta'rifin meye fiqhu sai suka ce al ahkamu shar'iyya allati mabnaha ala dhunun hukunce hukuncen shari'a wanda ake gina su a bisa zato ba a bisa yaqini ba kaga maimakon da yaqini ne qur'ani sunna tafarkin magabata komai ga isnadin shi sai a gina akai ana tabbata haka suke amma yanzu sai a zo a ce a ai istinbati a ciro wasu hukunce hukunce daga cikin waɗannan nasoshin da kuma cikin waɗannan ka'idojin amma kowa ya gina a bisa fahimtarsa ba a bisa fahimtar magabata ba da haka sai zama babu maganan manistahada fa asaba falahu ajran babu maganan manistahada fa akhta falahu ajrun babu magana akan wato abar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bayani yaya ake aikata shari'a kowa ya dauki nasoshi ya amfani da abin da ya koya na waɗannan ka'idojin ya fitar da abin da yake ganin hukunci ne da abin da ya fitar da tsaya iyanan ko da wani ya saba mishi sai a ce ai ba ku mai dama kowa ya gina ne akan fahimtarsa da aka ce aka wayi gari sai kaga mas'ala kwaya daya sai ka ji ra'ayoyi guda 5-15 a ciki har ka rasa wanda zaka goyi baya saboda kowa zai kalli wani abu ne wanda shine abin da ya gina nashi akai ko daga asalin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga asalin wanda Allah ya aiko to shikenan sai a samu bambanci akai misali yanzu mu dauka kawai Fatiha annabi yana karanta ta kullun a sallah kuma ya ce babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba da sai a tsaya iyanan amma da sai a zo sai wani bai fara magana a to ai Qur'ani ya ce faqra'u ma taysara to ai idan kaza yayi kaza idan wanda ya zofa an riga an yi ruku'u wannan raka'a an ce ya same ta to karanta Fatiha ga wanda yake bin liman ya yake nan to wanda kuma bai ma iya Fatiha ba fa sai ta kawo wasu zantuttuka waɗanda za su dinga yin reshe kan reshe kan reshe har su fitar da mutane daga asalin abin da ake ciki idan ka zo ka dauki dubbabukan da ka dauka na shari'a zaka tarar da waɗannan rigingimun a cikin su musamman idan kana karanta mutawwalat karshe sai ka gama karantawa sai a ce maka duk wanda ka dauka yayi ko kuma kai da kanka ma ka rasa wanne ne wanda zaka iya dauka wanne ne wanda zaka iya bari ko da ba a ce maka wanda ka dauka yayi ba saboda sabani ne wanda ya kai ya kawo an juya akan nasoshi an tawasa da ka'idoji da nasoshin shari'a yace to wannan abin da suka yi abu ne wanda aka aro shi daga Mu'tazila, Mu'tazila suka fara yin shi, sai kuma Ash'ariyya suka dusana daga gare su, sai wasu malaman fiqhu da malaman hadisi da malaman sufanci ba tare da sun sani ba sai suka dusana wannan abu, sai suka saka shi a cikin addinin su mai nagarta har ya wayi gari ka annahu musallamu. Shine zaka ga dukkanmu nan muna karantawa a cikin usul fiqh, duk wanda ya karanta usul fiqh ko da waraqat ne ya san wannan kaida, ahkamul al-ahkamush shar'iyya allati mabnaha ala al-istinbat ala adh-dhunub, wato hukunce hukuncen shari'a waɗanda ake gina su akan tsakuro bayanai na zato babu tabbas kenan. To wannan magana zato din da suka kawo sun kawo shi ne don su kwashe kafar gaba ɗaya abu, cewa to ai bai da tabbas ma gaba ɗaya, ai zato ne ma, ina fata muna ganewa. To sai ce wa qad bayyana fi ghairi hadha al-mawdi ma fi hadha min as-safsata waz-zandaqa, mun yi bayani ba anan ba kaman kitabun radd al-mantiqiyyin, yace mun yi bayanin abin da ke cikin haka na safsata na ainihin rudani waz-zandaqa da kuma zindikanci. Falam yaj'alu lillahi hukman fi mawarid al-ijtihadi aslan, ba su sanya wa Allah wani hukunci a cikin abubuwan da ake ijtihadi ba, wala ja'alu lahu ala zalika dalilan aslan, kuma babu wani dalili akai haka, babu wani dalili akan me yasa suke yin hukunci da kansu, ba sa barin Allah ya hukunci, ba sa dauko hukunci daga littafin Allah. Bal ibn al-Baqillani wa ghayruhu yaqulu, shi wancan al-Baqillani da waninsa suna cewa wa ma samma amaratun fil batin bihaythu yakunu dhannun asah min dhann, suna cewa babu wani dalili wanda yake nuni zuwa ga wani zato ya fi wani zato ƙarfi, wato ijtihadi guda biyu ko fatawa guda biyu akan mas'ala ɗaya, babu wani dalili da ke nuni zuwa ga ɗaya ya fi ɗaya gaskiya. Wa innama huwa umurun ittifaqiyya, abubuwa ne kawai da suke zuwa gamdakatar, dace ne kawai. Idan aka ce ga mas'ala wane ya ce e, wane ya ce a'a, to babu wani babu da za ka ce na ɗayan ya fi na ɗayan ƙarfi, sai dai kawai abinda aka yi gamdakatar, kai ma ka tsaya kai tunani ka ga nawanne ne ya fi dacewa da abinda hankalinka da iliminka ko ƙa'idojin da ka sani suka karkata zuwa gare shi, kai ma sai ka bi wannan. Haisu ya kunu zannun asaha min zannin, da haisu ya kunu zannan asaha min zannin, wa inna ma huwa umurun ittifaqiyya, falaysatiz dhunun indahu mustanidatan ila adillatin wa amaratin taqtadiha, kaga abinda yake cewa shi zato a wurin sa baya dogara zuwa ga hujjoji ko dalilai waɗanda suke goyen bayan shi, kal ma'lum fi istinadiha ila al-adilla, kamar yadda ilimi yake zama ana kafa shi ne zuwa ga wani abu da yake goyen bayan shi na dalili. Ma'ana idan muka ce Allah yana samai wannan ilimi ne, to muna da dalilin da ya faɗa haka ne, da ya sa muka faɗa haka ko. Amma idan muka ce misali karanta Fatiha wajibi ne, sai zama ba mu da inda aka faɗi wannan kalmar wajibi din, mun kalli wani dalili ne da ya taimake mu muka faɗa haka ko, sai su ce in dai babu inda aka faɗi wannan wajibin ne to zato ne kawai. Da haka wanda ya ce ba wajibi ba ne, maganar ka kai da ka ce wajibi ne ba ta tashi ƙarfi ba, mun gane kuwa yadda suka rikita asalin gaskiya, irin yadda kamar lauyoyi suke yi haka, su kalli maganar ka kawai sai su ga wani ɗan rami ko wata ƴar sagara ko wani ɗan karkata a cikin ta, sai su makale a nan, ko da kana da gaskiya alama fi nafsil amr, sai ka rasa yadda za ka yi da kanka, shikenan sai su ce wa alƙali wannan magana ba ta da tabbas, da haka a kori ƙarar, sai alƙali ya ce kawai ya kori ƙarar. Mutane suna yin irin haka tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya faɗa cewa kawai wani ya kawo ƙara ya zo ya zama ya faɗa yan iya surutu, idan na yanka mishi abinda ba nashi ba na yanka mishi wuta ne, kamar yadda Muslim ya ruwaito. To da irin waɗannan dabarun suke lalata duk wani abu wanda yake tabbatacce a shari'a, amma su bai tabbata ta fuskar da suke so ya tabbata ba. Sannan sai suka kawo zai zo mana magana akai, sai suka zo suka kuma kafawa khabarul wahid qahwan zuqa, suka sa mishi karan tsana, sai su ce ai zato ne, khabarul wahid mutum ɗaya ne ba da labari, hadisul ahad kaza ne, ai duka zanniyat ne, ai wannan an ana ce ma ba a tabbatar ko an ji ba, sai ta kawo irin waɗannan zace-zacen waɗanda da su ne suke lalata asalin shari'a. Duk abubuwan da kake jin ana fada ana tabbatar da su ana cewa suna cikin Bukhari suna cikin Muslim aya kaza ta fada da zaka saurari irin wannan malaman ba zaka tashi ba sai ka ji sun ruda ka awa daya an ka saurari wani bataccen malami sai ka ji duk abin da kake da yaqini akan shi akan Qur'ani da Sunna sai ya sa maka shubuha kai ba haka bane saboda yana da wasu abubuwa na mantiqiyat da dinga kawowa kai kuma saboda zuciyarka warkakkiya ce sai ka kamar gaskiya ne da haka suka yaudari ire-iren waɗannan malamai na fiqhu da hadisi suka cusa musu irin waɗannan abubuwa yanda mutanen da suke bin tafarki na Shi'a ko Rafida ko dariqa irin ta sufaye waɗannan batattu ko ire-iren waɗanda aka samu daga cikin masu bin tafarki na Khawarija a wannan zamanin duk wanda ka saurare shi sai ka ji irin waɗannan matsalolin tare da shi ba zai faɗi Qur'ani Sunna kawai ya tsaya ba sai ta kawo maka wasu maganganu da wasu tarihohi da wasu dantattuka waɗanda alal aqal sai ya sa maka shubuha game da asalin abin da kai da shi sai dai imanin ka ya kwace ka ko kuma ka koma ka sake bibiyan asalin dalilanka sake mai maka da tempo ɗinka mai maka da tempo ɗinka yadda yake yace summa innahu wa ta'ifatun ma'a hadha sannan shi wannan malami da shi da wasu malamai bayan wannan maganan kad abtalu usul al-fiqhi wa mana udilalata sun lalata usul al-fiqhi sun barnatar da dalilan usul al-fiqhi hatta sammu wa sammu waqifata waqifatan fa aka sa musu suna waqifa wato masu dakatawa wadanda komai ba su da tacewa akan shi komai aka fada za su ce mu dai ba mu tantance magana akai ba wal kalamu naw'ani zance iri biyu ne akwai amrun wa khabar zance da shari'a take akwai umarni akwai kuma bada labari fa mana udilalata siyagil amri alayhi wa mana udilalata siyagil khabar al-am alayhi suka hana daukar fiqhu daga dilalata siyagul amr kamar yadda suka hana daukan fiqhu daga dilalata siyagul khabari wato sai su ce duk abin da ake so a kafa shari'a da shi a cikin nassoshin alqur'ani da sunna sai in an samu ka'ida kaza sai su sa ka'ida daga cikin ka'idar shine sai su ce siyagul amri umarni da ake yi ba iri daya bane akwai umarni na kaza akwai umarni na kaza akwai umarnin da ba umarni bane dan haka duk umarnin da asali bai gabbasu gamsu da shi ba sai su ce wannan ba wajibi bane wannan ba umarni bane wannan irshad ne wannan kaza ne haka sai su ce siyagul khabar labarai da ake bayarwa cewa kaza ya faru kaza zai faru kisoshin annabawa labarin tashin alkiyama labarin fitintunu da sauransu dake cikin Qur'ani da Sunna sai su ce dama waɗannan ba a daukan hukunce daga cikin su gaba daya ana haka kuma idan suka ga wani abu a cikin waɗannan da suke son su yi aiki da shi sai su mai tawili sai su ce labari ne amma umarni ake nufi da shi wato akwai son zuciya a cikin abubuwan su kenan suna dauki daidai sai abin da ya dace da asalin hawa nasu asalin ra'ayinsu to wannan za su mishi fasara da suke so dan ya dace da abin da suke so abin da bai dace da ra'ayinsu ba fa to sai su kauda shi su lalata shi yanzu misali duk mutumin da ke kareta sifat na khabariya wanda suke mu'tazila ko ash'ariya ko makamantansu zaka ga yana bin tafarkin yan bayan yana bin tafarkin yan bayan ba tafarkin magabata ba to amma za a iya samun magana daya biyu a cikin maganganun magabata da suka goyi bayan shi to ranan zaka je hujja da su in ya dauko ta magana ta Ibn Abbas guda daya ko ta Bukhari ko ta Imam Ahmad Ibn Hanbal da take goyen bayan maganar sa sai ka ji ya ce yau yana bin salaf ne to in ka ce mishi ina sauran maganganun wannan malamin waɗanda su kuma ba su goyi bayan irin wannan magana taka ba ta yi wannan magana ta shi ma shubuha ce alal misali Ibn Abbas sai a samu yayi wata fassara wacce bata dace da asalin tafarkin salaf game da fassara wata aya ba ta yi ya inganta daga gare shi ko bai inganta ba to ranan zaka ji yana kuranta Ibn Abbas yana cewa ai wannan tafsirin Ibn Abbas ne in ya samu wata magana a cikin Bukhari kamar misali ya zo a cikin wasu nusakh na Bukhari wanda akwai tababa ma game da tabbacin wannan cewa Bukhari yayi fassaran kullu shay'in halikun illa wajha yace illa mulka wanda bai ma tabbata ba to amma ranan zaka je na cewa to ga fassara waye yace salaf ba sa tawili ga fassara Bukhari ya manta kuma a cikin sahih Bukhari akwai kitabut tauhid wanda gaba ɗayan shi raddi ne akan irin wadannan abubuwa ranan ba zai huja da shi ba in ya samu wata ƴar magana a cikin al-ulu ko kitabul arsh ko ar-ru'ya na Daruqutni ko wadancan na Zahabi wanda ta goyi bayan wannan bid'a sai ka ji yayi capitalizing akan ta ya manta da duka wadancan to abin da suke kenan tsakurereniya na abubuwan da zasu goyi bayan ra'ayin su su yi watsi da sauran wannan ya saba wa tafarkin shari'ar musulunci ya saba wa tafarkin magabata ana shiga musulunci ne gaba daya udkhulu fi silmi kaffa duk abin da yake daidai zaka karbe shi sawa'un daidan nan ya dace da san zuciyarka ko bai dace ba wannan shine abin da aka gani manzon Allah yayi a aikace da shi da sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai boye wani karatu da ya da Allah ya karantar da shi ba koda ya shafi shi kamar irin abasa wa tawalla kamar irin qissar zaidu falamma qada zaidu min hawataran zawajnaka da ire-iren su sahabbai ba su kiyin aiki da abin da Allah ya ce su yi aiki da shi ba koda ya shafi su kamar fadin Allah wa tawadduna anna ghayra zati shaukati takunu lakum kuna so ina ma da za ku samu ku anshi dukiyar ku a hannun Qurayshawa ba tare da an yaki ba a Uhud a Badar kenan ko amma da Allah ya ce su fita haka suka fita asali ba sa so din ba sa son su fita asali amma haka suka hakura suka fita haka da Allah ya ba da labarin mutanen Madina wayu usruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa koda suna son wannan abun so na musamman suna gabatar da ra'ayin shari'a da bukatun shari'a akan bukatun su to haka ake so musulmi ya kasance ya zama shari'a ita take guiding dinka ba dole sai in ya dace da san zuciyarka ba ko ya dace da abin da dama can irin ra'ayinka ne ko irin al'adarka ko abin da ka taso akai a duk abin da shari'a ce da shi kai ma ka yadda da shi ka bi shi sau da kafa shi to su ba sa yin irin wannan a abin da suke shine zabe suke suna dauke daidai ومن فروع ذلك انهم يزعمون ان ما تكلموا فيه من مسائل الكلام هي مسائل قطعيه يقينيه sannan kuma daga cikin rassan wannan bid'a suna ganin abubuwan da suka yi magana akan su su to suna daga cikin wato mas'aloli na yaqini wanda suke yanke haka ne in sun yi magana akan abin da ya shafi al-musnad wal-musnad ilayhi magana akan wato zatin Allah da tsayuwarta da tsayuwarsa magana akan abin nan hukunce hukunce da suke cewa wajibi da mustahili da wanda yake abin nan halas ga Allah magana akan as-salahu wal aslah me ya dace Allah yayi me ya fi dacewa magana akan ilahiyat gasnan abubuwa da dama da suke fara wadanda ba su da madogara a cikin asalin shari'ar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce wannan abin yanki haka yake kamar yanzu wannan mas'alata as-salah wal aslah in ka je ka bi tarihin wancan da muka ambata a baya Abul Hasan al-Ash'ari da shi da wannan mujin uwarsa Abu Ali al-Jubai wannan mas'ala ita ta jawo rabuwarsu Abul Hasan al-Ash'ari shekara shi 40 yana bin tafarkin wannan malami mujin uwarsa akan mu'tazilanci to sai suka bi suka yi rigima akan wannan kaida as-salahu wal aslah abinda ya dace da abinda yafi dacewa me ya dace Allah yayi me kuma yafi dacewa sannan kuma za su lazumtawa Allah cewa inda ga abinda yafi dacewa to bai halasta Allah yayi abinda ya dace ba a bisa ra'ayin su suke wa Allah wannan tafsirin ta'ala Allahu amma yaqulu shine suka tattauna akan idan aka je lahira ga mutane guda uku daya babba ne ya balaga yayi aikin alkhairi daya yaro ne ya mutu kafin ya balaga dayan kuma ya balaga yayi aiki na sharri ya za a yi da su Abul Hasan ya tambayi mijin uwar tashi ya za a yi da su a lahira sai mijin uwar ya ce wannan da ya aikin alheri wajibi ne Allah ya shiga da shi aljanna haka suke ma Allah irin wannan galatsin dama wannan da ya aikin wuta wajibi ne Allah ya shiga da shi wuta wannan kuma da ya mutu yana yaro shi ma Allah ne ya shigar da shi wuta saboda bai aikin alherin da ya kamace shi ba ce to idan ya tuhumi Allah ya ce Allah ni ka zalunci ni ban yi aikin wuta ba ya aka shigar da ni wuta ce saboda sorry sai ya ce mishi shi ba inda za a saka shi ce to ni ba za a saka wani gida ba ce na ai ba kai aiki ba to ya ba abandana girma na aiki ba ce saboda na san cewa in ka girma zaka yi aikin wuta ne sai ka shiga wuta sai shi ma wancan dan wutan ya tsallake to ni me yasa aka abandana girma na aikin wuta ni ma da ba sai abandana mutun na yaro ba fa buhita sai ka saba da amsa duk wata taunawa ce wai Allah yake wai irin wannan galatsin ba to daga nan sai ya yarda daga wannan aqida ta mu'tazilanci ya koma kullabiyanci daga baya Allah ya taimake shi ya gyara wasu abubuwa amma ya riga ya shaki wannan bid'a ba karaman shaka ba don haka har yanzu ka karanta littafin al-ibana na Abu Rasul al-Ash'ari akwai matsaloli a cikin shi aqida al-ibana da sauran littafin shi so da ya riga ya konkwadu wannan bid'a kuma bai samu halin amaye da ita duka koyi zawace ta ba Allah ya gafarta mai ko da yace ya tuba a lokacin daliban su Imam Ahmad ibn Hanbal a lokacin Abul Hasan al-Barbahari Abu Muhammad kai ko al-Barbahari wannan mai littafin aqida shine jagoran Hanabila kin yadda da shi suka yi a lokacin suka ce san ba su karbe shi ba sai dai can dai ya tuba a wurin Allah to shikenan amma su ba su yadda da shi sun yi ta rigima sosai tsakanin shi da Barbahari akan wannan ra'ayi da suka nuna masa na cewa su ba za su yadda da shi to irin wannan yana nan da yawa a cikin maganganun su abinda nake nuni zuwa nan shine ka duba yadda wannan mutum yake fadan maganganu wanda kawai yana ganin sa kamar yaqini ne kamar Allah ne ya fada cewa za a yi kaza a lahira kuma kawai wuta za a sawa ne kawai aljanna za a sawa ne wannan yana fada bisa matsalolin da su suka tattauna suka yadda da su haka suke da irin wannan ganganci walaysa fi tawaifil ulama'i min almuslimina aktharu tafarruqan wa ikhtilafan minhum babu wasu tafarkin musulmai malamai wanda suka kai mu'tazilawa da ƴan asha'ira rarrabuwa kai yanzu misali hatta shi Abu Ali al-Jubai da dan shi din can Abu al-Qasim kowa mazhabin shi daban uban na da mazhabi daban da dan ya gaje shi ya kafa mazhabi daban kusan kowanne malami zaka tarar mazhabin shi daban nazamu yana da nazamiya da ya rasu dalibin shi shine jahiz shi ma ya kafa jahiziya kowa in yazo sai ya kafa mazhabin shi daban kuma sai ya saba wa na gaba da shi kuma shi ma na bayan shi za su saba mishi dan haka baka iya cewa kowanne malami yana wakiltar mazhaba ne guda daya iya yawan malaman su kamar kace iya yawan mazhabin kenan sai dai wasu ba sa samun shahara ne da za a ji labarin su wada'a kullu fariqin fi da'awa khasmi da kuma yadda kowa ke cika baki akan abinda ya raba shi da abokin tarayya abokin rigimar sa yana ganin yafi shi gaskiya alladhi yaqulu wanda yana cewa innahu qat'iyyun cewa zance ne yanke wani ma yana cewa nashi zance ne yanke bal shakhsul wahidu minhum yatanaqadu yunaqidu nafsa ana samun mutun daya ma yayi wa kanshi tufka da warwara yau yace kaza gobe yace a kaza shine zaka samu suna bada labarin irin wannan haira da suka shiga wanda muka ji game da misali Fakhruddin Razi wanda muka ji game da Ibn al-Juwayni yana ihu yana cewa bai ma san me ya yadda da shi ba suna samun tadarub na adilla suna samun karo a kwakwalwarsu na maganganu waɗanda ba sa iya zama a wuri guda hatta anna shakhsaini wa ta'ifataini bal shakhs al-wahida wa ta'ifata al-wahida yad'una al-ilm ad-daruri bi shay'in wa naqida haza kaga kungiyoyi guda biyu daban-daban ko mutane guda biyu daban-daban ko kuma mutum daya ko kungiya daya suna da'awa cewa kaza ilimin darura ne aka san shi ma haka ne a mas'ala daya sai su ce tabbatar da wannan mas'ala ta fuska A wajibi ne laruri ne tabbatar da ita kuma ta fuska Z ma haka ne ko mun gane su ce A ce kuma su ce A ce a lokaci guda kuma su ce komai tabbatacce ne thumma ma'a hadha littirab al-ghalib alayhim yukaffiru ba'dhum ba'dha sannan bayan wannan rudanin da ya musu galaba zaka ga kuma suna kafirta junan su kama huwa usulul khawarij war rawafid wal mu'tazila wa kathir min al ash'ariyya kama yadda yake a cikin ka'idojin khawarija da rawafid da mu'tazila da mafi yawa daga cikin ash'ariyawa suna kafirta kowa har da ƴan cikin kungiyoyin su waɗanda suke da sabani akan wani abu kankani tsakankanin su da su suna kafirta su shi yasa kama yadda muka sha fada manhaji na saurin kafirta mutumin da yake musulmi ba manhajin ahlus sunna bane gaggawa kafirtawa da zarar mutum ya saba wani abu da kai da shi kace kafiri ne ba musulunci bane wannan akwai abwabu na ridda akwai kafirtawa amma suna da ka'idojin su, suna da yadda ake gudanar da su, kuma suna da lokacin da ake itlaqin su. Amma kafirtawa irin wannan, kamar yadda misali zaka ga ƴan qalaqatu ko ƴan khawarija suna tare lokaci guda, da zaran wani ya zo ya faɗi wata magana ɗayan bai yadda da shi ba sai ya ce ka zama kafiri, sai shi ma ya ce ka zama kafiri, sai su rabu. Hatta waɗannan da suka fara yin khawarijanci haruriya sai da suka rabu har sama da gida 12 kafin shekara 40, ba su kai shekara 40 da kafa ƙungiya ba sai ta rabu sama da gida 12. Kamar ka ce a duk shekara sai an samu hauhawar ƙungiya aƙalla ƙwaya ɗaya kenan. Haka suka samu wannan matsala har sai da ta kai ma wannan shine ma sanadiyar da sarakunan da suka biyo baya suka iya raunata su nan take, saboda sun rabu, kowa ya kama gaban shi, kowa da magoya bayan shi, kowa da magoya bayan shi, sannan kuma kowa yana ganin duk wanda bai cikin wannan ƙwaryar magoya bayan nasu kafiri ne. Halalud dami wal mal, wannan manhajin khawarijanci ne, Allah ya tsare mu. Wa yaquluna fi akhir usulil fiqh, idan aka zo aka ga magana gaba ɗaya a cikin usulul fiqh sai ka ji suna cewa al musibu fi usulid dini wahidun, wanda ke dacewa da gaskiya a cikin usulul din mutum ɗaya ne. Wa ammal furu' fa fiha kullu mujtahidin musib, amma game da furu'a to duk wanda yayi wani kokari to shi ma ya dace da daidai, babu kuskure a cikin fiqh, ko me mutum ya faɗa daidai ne. Amma a cikin aqida to guda ɗaya ce daidai, kuma daidan nan shine nasu kawai, nasu kawai shine daidai, kowa nashi ne kawai daidai. Kuma innahum sannafu fi usulul fiqh, sannan suka yi rubuce-rubuce a cikin ilmin usulul fiqh, wa huwa ilmun mushtarikun baina alfuqaha'i, ko mushtarakun baina alfuqaha'i wal mutakallimi, ilimi ne wanda aka samu tarayya tsakanin malaman fiqh suna da rubutu akan shi, sannan malaman ilmul kalami ma suna da rubutu akan shi, kuma sai ya zama malaman ilmul kalam din sun fi shahara da shi, an fi sanin littafan su, an fi jin labarin su, irin su Ibn al-Juwayni, irin su Amidi, irin su Zamakhshari, irin su Ibn Hazmin, duk waɗannan suna da sagi da ilmul kalam, kuma littafan su shahararru ne a cikin ilimi na usulul fiqh. Al-Luma ta Shirazi, Abu Isaka Shirazi, cike take da irin waɗannan ɓamat din na ilmul kalam. Littafan Ibn al-Juwayni, wanda yayi tun daga Waraqat ɗan ƙanƙanu wannan har zuwa Al-Kafi, haka suke cike da irin waɗannan. Littafan Al-Imam al-Ghazali, su Al-Mahsul da Mustaqsi, da haka suke ɗauke da irin waɗannan tatabar zaɗin. Haka littafin Ibn Hazmi misali, da littafan shi irin Al-Ihkam fi Usul Ahkam, cike suke da irin waɗannan rigingimun. Sannan akwai kuma tsabaragen malaman fiqh, irin su Ibn Qayyim al-Jawziyya misali, irin su littafin mai littafin Muwafaqat shine Ash-Shatibi, za ka ga su malaman fiqh ne, za ka suna tafiya ne da ƙa'idoji na shari'a tatattu. Da haka in ka ɗauki littafin kamar misali I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, za ka ga Ibn al-Qayyim ya sha bamban da irin littattafan malaman usulul fiqh, haka Muwafaqat da ire-iren su, waɗanda su a ciki suna dogara ne da kafa ƙa'idar usulul fiqh bisa abin da yake tabbatacce a nasi, ba bisa ƙa'idoji na falsafa ba. Su kuma waɗancan suna gina su ne akan waɗannan falsafofin, ko da kaga sun kawo wani abu na shari'a wato Qur'ani ko sunna, suna kawo shi ne a sa'ad da ya goyi bayan irin waccan ka'ida. Mu kiyaye a sa'ad da ya goyi bayan irin waccan ka'ida, sai su kawo su ƙara sanadata, su nuna cewa ai tana ma da asali a cikin shari'a, sawa'un sun dace ko ba su dace ba, wannan wani abu ne daban. Shi yasa aka wayi gari ilimin usulul fiqh sai ya zama wato yana cike da rigingimu iri daban-daban, kuma shi yasa aka samu mafiya yawan wanda suka ƙware a cikinsa, za ka ga sun wayi gari suna aiki da shi ne wajen yin dabaru don lalata shari'a maimakon don gyaran shari'a. Har sai da aka zo aka samu malamai muhaqqiquna daga baya, irin su Abdurrahman al-Muallimi, irin su Shawkani, da suka bi muhaqqiqai ne wanda suke ba sa taƙaituwa da mazhabi guda ɗaya, su ne suka dinga irin wannan gyare-gyaren, kamar Shawkani a cikin Irshad al-Fuhuli ila ilmi al-usuli, kamar a cikin littafin shi As-Sailul Jarrar al-Mutadaffiq ala Hada'iq al-Anwar, da ire-iren waɗannan rubuce-rubucen, anan ne suka yi ta wasu gyare-gyare. Sai kuma bincike da aka yi na yanzu a zamani da aka mai da shi kan tafarkin magabata, amma ba haka ba,
ilimin usul fiqi yana dauke da abubuwa da yawa wadanda dabaru ne na lalata shari'a ba asalin shari'a suke wahidima ba ina fata mun gane wannan saboda cika shi da akai da mantiki sai kaga babu wani abu da za a kawo kawai a fada a tsaya sai ya zama akwai cece kuce akan shi ka'idojin za su zama za su iya ba me neman shubuha ko me neman kawo barna ba su ba shi dama ya iya sarada wannan barna takun a cikin asalin addinin Allah yace to sai suka kawo ire-iren waɗannan abubuwa fa banawhu ala usulihim alfasida suka gina nasu usulul fiqhin akan waɗannan ka'idojin nasu mabarnata hatta anna awwala mas'alati minhu hayya zama mas'ala ta farko a cikin usulul fiqhi wahiyal kalamu fi haddil fiqhi zaka ga in ka bude tafin usulul fiqhi mas'ala ta farko ita ce magana akan definition ta'arifin fiqhu bayani akan meye fiqhu meye usul lamma hadduhu da suka boye mishi tarihi suka ce bi annahu alilmu bi ahkami af'alil mukallifina shine ilimin yin aiki sanin aikin wato a mutanen da Allah ya daura wa shari'a baligai kenan sanin hukunce hukuncen ayyukan da Allah ya daura wa baligai a cikin shari'a suka ce ash-shar'iyya ko aurada ha'ula'i da suka boyin wannan tarifin waɗannan malamai kalqadi abi bakar kaman alqali abubakar din san da aka ambata a baya albaqillani kenan warrazi da fakharur razi wal amidi da saifuddin al amidi wanda da ba hanbali ne ya juye ya zama ba shafi'i ɗaya daga cikin manyan malaman asha'ira ne ya rasu a hijira da shekara 631 Allah ya gafarta mishi ya da tafai da dama kaman akwai ibkarul afkar akwai daqa'iqul haqa'iq duka tafai na usulul fiqh a bisa wannan salo akwai tarjuma sa a cikin littafin tabaqatu shafi'iyya na al-imamu as-subki da littafin shajaratu az-zahabi fi akhbari man zahab na ibnul imad al-hanbali rahmatullahi alaihim ajma'in wa man wafaqahum min fuqaha'i tawa'if da su da wanda suka yi daidai da su suka bi tafarkin su daga cikin malaman fiqhun mazhabobi malikiya shafi'iyya hanabila da kaza da kaza duk waɗannan malaman ka abul khattab kaman al imamu mahfuz bin ahmad ibn al husain abul khattab wanda aka fi sani da al kaluzani al imamu al kaluzani wanda shi kuma ya rasu ne a shekara ta hijira na 510 mutumin garin bagdad ne anan aka haife shi anan ya rasu akwai tarihin sa a cikin littafin tabaqatul hanabila ta al imamu abu ya'la al farra da az-zailu ala tabaqatul hanabila na ibnu rajab bin al hanbali duk sun yi tarjuma sa Allah ya gafarta musu gaba daya haka ibnu al imad ma a cikin shadratu zahab to wannan malami da su da ire-iren sa wa ghairihi da wasun su suna fadan as-su'al al mashhur tambaya shahararriya huna anan wajen wa huwa shine anna al-fiqha min bab adh-dhunub suna cewa fiqhu gaba dayan shi zato ne li'annahu mabniyun 'ala al-hukmi bi khabar al-wahid wal-qiyas wal-umum wadh-dhawahir wa hiya innama tufidu adh-dhann fa kayfa ja'altumuhu min al-ilmi haythu qultum al-'ilm da aka fadi wancan magana shine cewa al-ilmu bi ahkami al-mukallifin ash-shar'iyya shine ilimin sanin hukunce-hukuncen da suka shafi baligai a addinance ko sai su kawo tambaya su ce to ya za ku kira shi da suna ilimi bayan ana gina shi ne akan khabarul wahid shine labarin da ba mutawatiri ba khabarul wahid kenan sawa'un garibi ne ko azizi ko mashhuri ana gina shi ne akan qiyasi akan kwatanci qiyasi sawa'un qiyasi ne wanda yake na illa ko na dilala ko na shabahi ko jali ne ko khafi ne ko maqbuli ne ko marfudi qiyasat ga sunan dai kala daban akai isa kala daban sannan ana gina shi ne akan umumi da khususi da zahiri da nasbi da makamantan su waɗannan duka lafuzza ne na usul fiqi waɗanda dalibai da suke karatu usul fiqi za su iya sanin su idan suka ce khabarul wahid suna nufin hadisi wanda bai zo mutawatiri ba bai zo ta ko ina ba an ruwaito shi ne kawai da isnadi kwaya daya ko biyu ko uku ko duk wani abin da bai kai matakin a kira shi da suna mutawatir sai su ce to wannan khabarul wahid ne a wurin su to wannan babu tabbacin fa da gaske ne abin ya faru kamar yanzu a ci misali da muke gani yanzu nan a gaskiya layout a cikin garin Zaria sai wani ya zo daga cikin birnin Zazzau daga Kwarbai yace mana ga wani abu na faruwa a Kwarbai ko da mun yarda da mutumin ne mai da gaskiyar sa to wannan magana zamu karbe ta ne a matsayin zato muna saran da gaske ne abin yana faruwa amma ba mu da tabbaci kamar da muke tabbacin mu din nan yanzu muna zauna nan to da haka duk wani abu da zamu karas game da wannan babu tabbas kaga tunda suka lalata asalin to duk wani hukuncin da za a bayar da ka ji baka da karfin gwiwa akan shi an ce maka azumi na nafila da ake yi litinin da alamin sunna ne me yasa ya zama sunna saboda hadisi ya zo guda ɗaya ko guda biyu akai sai a ce to amma babu tabbas ba tunda hadisin ba mutawatir bane sai kaga ko kana yi to ina da yi ne dai Allah ya sa mu dace kaga gaba ɗaya psychologically an yi defeating ɗinka sai suka ce to da haka ka a kira shi da ilimi tunda zato ne haka kiyasi bayan wancan akwai magana akan kiyasi shine a ga wani abu wanda yake da nassi yayi kama da wani wanda bai da nassi sai a dauki wannan da bai da nassin sai a bashi hukuncin wancan mai nassin shi yake ce ma kiyasi kala kala ne mataki mataki ne akwai kiyasul illa wanda shine asalin mataki na farko wanda za a gina shi akan misali a ce giya illar hana shan ta shine tana bugawa da abin da ke biyo baya na bugarwan shine yuridullahi inna ma yuridullahu an innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis sala to kaga zata kana ku ambatan Allah da sallah to da haka aka haramta domin idan maye biyo baya ba za ka sallah kake ciki ba za ka yi shirme za ka yi tambele da sauransu to sai aka ga wiwi tana da irin wannan tasirin sholusho idan an sha da yawa da kodin da wane ne da sauran tasirin ko sai a ce su ma duka shan su haramun ne bisa wannan salam wannan shi yake cewa qiyasul illa akwai qiyasu dilala wanda za a ga cewa dalili kaza yana nuni zuwa ga samuwar abu kaza da zai kama da wannan shine kamar dalili akan cewa idan bawa yana da mata shin kai mai gidan shi kana da ƴancin ka ce dole ya sake ta ko in ya sake ta ka ce dole ya dawo da ita baka da wannan ƴancin yana da ƴancin sakin ta ko dawo da ita to da haka baka da a ƙarƙashin wannan wannan yana nuni zuwa ga baka da dalilin tirsasa mishi sai ya aure in bai da aure shi yake cewa qiyasud dilala akwai qiyasud shaba shine ya zama wani reshe yana yawo akan wasu asali guda biyu kamar fashu da ainihin wato talaku mutuwa aure ne iri guda biyu to suna da kaidojin su to sai aka samu khul'i mutuwa aure ta hanyar mace ta saki miji ta biya shi kudin sa sai a nemi wanne ne abin da yafi kama da shi a cikin waɗannan shin yafi kama da saki wanda akwai kome akwai sukuna akwai nafaka ko yafi kama da fasku wanda duka babu waɗannan suna dai kawo ire-iren misalai da yawa haka a cikin tafin usul fiqi sai suke to ai duk akan irin wannan ake ginawa akan qiyasi aka an qiyasi kuma kwatanci ne ya ma'ana kwatanci idan ka ce ina fatan nan da ƴan kwanaki zan biya ka bashin ka kaga kwatanci kai baka faɗi keke da keken awoyi da kwanaki ba daga nan zuwa Kano kilomita nawa ne ce ina zai kai kilomita 150 to in naje naga ya wuce haka bazan zarge ka akan cewa ka mun ƙarya ba dan dama kwatanci ka mun in naga ya gaza haka bazan zarge ka akan ka mun a ringizo ba dan dama kwatanci ne ko kaga shi ma babu tabbas kenan kwatanci sai kuma al'umum ka'ida wacce take amma gama gari ta shafi komai akwai kawai dinta akwai abubuwan da suke zuwa su nuna umumi segul umum a usul fiqi sananu ne irin bama'ir irin abin nan alif da lam irin asma'ul mawsula da ire-iren su wanda suke magana akan siyagul umum sai suke to ai umumi ne kuma duk umumi yana da istisna'at haga zawahir wato abinda nassi ke abinda lafazin aya ko hadisi ke nunawa a zahirin sa ba dole ne ya zama shine asalin abinda ake nufi ba dan ana samun nassoshi waɗanda zahirin su na sabawa asalin abinda suke nufi kaman ka dauki irin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah irin anta wa maluka li abika irin innal ma'a la yunjisuhu shay'un da ire-iren su irin waɗannan nasoshin waɗanda suke umumat ne ko kuma zahiri ne sai suke to ai kaga duk waɗannan hukunce hukuncen ana gina su ne akan kantafi babu tabbas to daga nan sai suka lalata gaba ɗaya fiqhin musulunci sai zama abun wasa in wa hiya innama tufidu dhann suka ce duk waɗannan abubuwan da khabarul wahid da qiyasi da umumi da zahiri duka suna fa'idantar da zato ne fa kaifa ja'altumuhu min al-ilmi da dan yaya za ku kira fiqhu da ilimi fiqhu ba ilimi bane tunda duk an gina shi akan zato ne haisu qultumul ilm dan kun ce a tarifin sa kun ce al-ilmu bi kaza kuma yanzu an ji cewa ana gina shi ne akan abubuwan da su ba ilimi bane zato ne su ba su kai ilimi ba wa ajabu an zalika in suka kawo wannan tambayar sai kuma da kansu suka bada amsa bi annal fiqha bi annal faqiha kad alima annahu idha hasala lahu hadha dhann wajaba alaihi al-amal bi cewa shi malamin fiqhu yana sane cewa wannan zato ne amma idan ya kai ga wannan zaton to wajibi ya aiki da shi kama qala ar-razi kamar yadda razi ya fada yace fa in qulta idan ka ce al-fiqhu min babiz dhunun fa kaifa ja'altahu ilman ai fiqhu zato ne me yasa kuka kira shi da sunan ilimi qultu sai in ce da kai al-mujtahidu idha ghalaba ala dhannihi musharakatu suratin li suratin fi manatil hukmi qata'a bi wujubil amali bima adda ilayhi dhannu shi mujtahidi idan zatan shi ya rinjaya zuwa ga cewa wani yanayi yayi tarayya da wani yanayi fi manatil hukmi a farfajiyar hukunci qata'a bi wujubil amali bima adda ilayhi dhannu zai yanke cewa wajibi ne ya aiki da wannan zatan shine kamar yadda muka kwatanta misali game da giya da wiwi mujtahidi idan ya gane cewa da giya da wiwi sun yi tarayya wajen bugarwa to sai ya yanke hukunci cewa lalle dole a haramta shan wiwi dole na qata bil ilmi ko dole a hukunta cewa gaskiya ne wannan abin da yake nazatan nan ya zama ilimi fal ilmu al hasilu qat'an wa dhannu waqi'un fi tariqi karshe ana takewa zuwa ga ilimin amma hanyar da ake bi akai ga ilimin ita ce zato abinda suke nufi da ilimi shine abinda kai da shi kai da cewa haka yake shine ilimi ka kudirce shi a zuciyarka kai da shi shine ilimi ko zato kuma shine abinda kana saran ta yi haka ne amma kuma baka kore yuwar ya zama ba haka bane to dan haka sai suka ce razi yace hanyar da aka bi akai ga wannan ilimin ita ce take da shakku a cikin ta ko take da zato amma shi abin da aka take akan shi ilimi ne kamar dai wancan misalin hanyar da ka bi ka gane cewa wiwi tana daukan hukuncin giya to hanya ce take akwai zato a cikin ta amma hukuncin da ka yanke na cewa da ita da giya iri daya ne to wannan hukuncin ilimi ne shi ba zato bane idan kai malamin fiqhu ne wa qad zanna ta'ifatu min al-fuqaha an-nadhirin fi usul al-fiqhi anna hadha jawaba da'if wasu daga cikin malamai masu bincike a cikin fiqhu da usul din sa su kuma suka ce wannan amsa mai rauni ce li qawlihi saboda fadin sa al-ilmu hasilu qat'an da yace ilimin ya faru qat'an babu kokonto wa dhannu waqi'un fi tariqihi suka ce amma akwai zato a hanyar da aka ba kai ga ilimin qalu suka ce wal hukmu bin natija yattabi'u ab'afa al muqaddimat wa ahsana al muqaddimat yace hukunci da za a yi ga sakamakon da aka samu hukuncin ya kamata ya bi sawun tafarkin da aka bune in mai rauni ne tafarkin to hukuncin ma mai rauni ne idan tafarkin mai kyau ne hukuncin ma mai kyau ne da haka in ka ce hanya akwai zato a cikin ta to dole hukuncin ma ya zama akwai zato a cikin shi amma idan hanyar yaqini ce dole tafarkin abin nan natija ta zama yaqini ko mun gane suka ce ba zai yi abu hanya mai zato kuma akai ga hukunci na yaqini ba kamar yadda ba zai yi abu hanya mai yaqini akai ga hukunci na zato ba a dole sai dai hanya yaqini to hukuncin ma ya zama yaqini ko kuma hanya zato to wajibi ne hukuncin ma ya zama zato fal mawqufu ala dhanni awla an yakuna dhanna suka ce duk abin da aka rataya shi da zato to yafi cancanta a ce shi ma zato ne fiye da a ce shi ilimi ne kaji sun kaji ra abin da suke yi ko da ya faɗi wancan zaka ji kamar ka gamsu cewa eh hanyar da aka bi aka kai ga wannan magana akwai zato a cikin ta amma maganar tabbas amma da aka wannan kuma fa sai ka ji kuma ato ita ma tana da wajihi kuma duka babu aya to da haka take rikita duka al'amuran addinin walaysa al'amru kama tawahhamu bal lam yafhamu kalam haulai sai ba su amsa yace abinda suka fada ba haka bane ba su fahimci waccan magana bane fa inna hadha dhanna laysa huwa indahum dalilul ilmi bi wujubil ilmi bi duk wannan maganar razi yace shi wannan zatan da kuke cewa idan da zato aka hukunta abu dole shi ma hukuncin ya zama iyakacin shi zato ne to ai sunan ba su hukunci da zatan ba ba shi nuna musu hukuncin ba wala muqaddimatan min muqaddimati dalili ba shi ne shimfidar da aka bi aka kai ga hukuncin ba walakinnahum yaquluna suna cewa ne qamatul adillatul qat'iyya min an-nusus wal ijma' masalan ala wujubil ilmi bidh-dhann al-hasili an khabaril wahid wal qiyas abinda suke cewa shine alal misali akwai dalilai nassoshin ijma'i waɗanda suka tsayu akan hukunta cewa abinda yazo ta hanyar zato kaman khabaril wahid da qiyasi to waɗannan abubuwan ana hukunta su da ilimi cewa shi khabaril wahid da qiyasi duk da su suna da matsala a karankin kansu a gumalan usul fiqi amma labarin da yazo a cikin su to ana yadda da shi wa zalika alilmu hasala bi adillatihi almufida lahu wannan ilimin ya faru ne da waɗannan dalilai na qiyasi ko dalilai na khabaril wahid wanda su ne suka haifar da shi lam yahsul bi hadha dhann ba wai ya faru ne da tsabara ga zatan ba wala muqaddimati ko abin da yake shimfida kafin zatan to kaga wannan ita ce safsada din mu kalla abin da yake cewa jama'a sun ce khabarul wahid da qiyasi da umumi da zahiri duka zata-zata ne da haka ba a cewa ilimi ne abin da aka samu daga gare su sai ce a'a su tafarki ne amma abin da aka samu a ƙarshe ilimi ne sai suka ce a'a idan tafarki ya zama zato ne to abin da yake ƙarshen shi ma ilimi ne sai ce a'a ba haka bane ai ba tafarkin bane a'a abin da tafarkin ki hukuntawa saboda an yi wani ijma'i akan cewa duk da wannan tafarkin na khabarul wahid zato ne amma shi ma'anar khabarul wahid din abin da aka samu a cikin sa to daidai ne shi ilimi ne sai kaga ka kasa fahimta asalin me suke so su ce to shi yasa idan suka yi zurfi suka yi zurfi su da kansu sai su rude jama'a sai kaga suna maganganu waɗanda suke wallahi wasu sai dai ka tsallake su kai ba za ka iya gane me suke nufi ba wataƙila saboda ƙwarin ƙwaƙwalwar su ba irin na mutanen yanzu bane ko kuma dama zaka ji duka galibin su zaka ji an ce su ma su mutane ne na musamman zaka ji wana wana sai a ce kana min ajaibid dahri kana ya taqwaqadu zaka'an wataƙila saboda haka ne mu kuma da muke karantawa tunda mu gama garin mutane ne halashi sa ba ma gane abin da suke cewa amma tabbas akwai safsada da yawa a ciki dan yanzu irin wannan kawai ya kamata mu iya gane wannan fa preliminary ne kenan wannan shine babi na farko da ake karanta usul fiqi to ina kuma ga idan an yi zurfiya irin wannan usul fiqi Allah ya tsare mu lakin na taqdira idha hasala laka ayyuhal mujtahid dhannun fa alayka an ta'amala bi yace amma abinda dai ake kaddarawa shine ya kai mujtahidi idan wani abu ya karkata zuwa gare ka na zato to zaka yi aiki da shi wa husulu dhanni fi nafsi wajadiyun sakamakon wato faruwan zato a cikin zuciya wani abu ne da yake sadadawa cikin zuciyar mutum yajiduhul mar'u fi nafsihi wa yuhissuhu shine abinda mutum zai ji a cikin ransa ya ji shi kama yajidu ilmuhu wa yuhissuhu kama yadda yake jin ilimin sa a cikin kwakwalwarsa haka zai ji zato fa ma'rifatuhu bi mahsulid dhanni yaqiniyun da haka sanin cewa zatan ya auku yaqini ne kama yadda yake da sanin cewa ilimi ya auku yaqini ne cewa na san kaza ko to haka ne yaqini ne cewa na zaci kaza to wannan yaqinin samuwar zatan da shi yake aiki wai ba da zatan ba wa ma'rifatuhu bi wujubil amali bi yaqiniyun haka sanin shi da wajibcin aiki da wannan zatan shi ma yaqini ne fahatani muqaddamatani muqaddimatani ilmiyatani razi yace waɗannan gabatarwa ne guda biyu a cikin ilimi ihdahuma sam'iyya daya abu ne da zaka ji kawai a baka wal ukhra wajadiyya daya kuma wanda zaka ji ne a zuci wasara hadha kama laukida, sai wannan ya zama kamar da an ce ne idza hasala laka maradun fi sawmi annahu yajuzu laka alfitr, idan kai rashin lafiya azumi ya halasta ka sharuwa, wa idza hasala laka maradun yamna'uka alqiyam fi salati fa'lam anna alayka an tusalli qa'idan, idan baka da lafiya ka sani cewa ya halasta kai sallah a zaune, fa idza wajada almarad fi nafsi, idan ka ji ciwon a cikin jikinka, alima hina idhin hukumallahi bi ibahatihi alfitra wa bis salati qa'idan, a lokacin zaka san cewa hukunci ya hauka na shan ruwa da kuma yin sallah a zaune, ma'ana kaga ai jin ciwon da kai din ji ne na cikin jikinka ta hissu bihi, sai amma hukuncin da ka sani ka aiwatar sakamakon wannan abin da ya gabata hukunci ne na yaki, idan kana da nassoshi akan halastin shan ruwa ga mai rashin lafiya da halastin yin sallah a zaune ga mai rashin lafiya, amma shi abin da ya faru gare ka wanda ya ja ka zuwa ga yanke wannan hukuncin, to shi wani abu ne da ka ji a jikinka ba wai abu ne wanda ka taba shi ba, fa hakaza wujudu dhann indahum fi nafsi almujtahid, haka suka ce samuwar zato a zuciyar mujtahidi kamar samuwar rashin lafiya a jikin mara lafiya, wa idza ulima anna hadha haqiqatu qawlihi, malai yace idan ka gane cewa wannan shine tsabaragen maganar su, tabayyana hina idin fasadu ma zakaruhu min ghairi tilka aljiha, zaka ga barnar da take cikin abinda suka ambata ta daya fuskar, wa huwa cewa anna hadha yaqtadi alla yakuna alfiqhu illa alilmu biwujubi al'amal bihadhihi adh-dhunub wal i'tiqadat al-hasila an amarati al-fiqhi ala istilahatin, sai ka gane cewa abinda suke da kuskure shine fadin su cewa wannan yana nuna alla yakuna al-fiqhu illa al-ilmu, cewa fiqhu ba komai bane face ilimin nan biwujubil amal da wajabcin sanin wajabcin aikata aiki bi hadhihi dhunun ta fuskar hukunci da waɗannan zace-zace wal itiqadat da waɗannan kudurce-kudurce alhasila wanda suke aukuwa an amaratin daga alamu kawai daga zato alfiqhu an amaratil fiqhi alistilahi daga alamun fiqhu a bisa istilahin su wa ma'lumun anna hadha alilma huwa min usulil fiqhi, yace kuma abu ne sananne cewa irin wannan ilimi yana cikin usulul fiqi, wa huwa la yakhussu mas'alatan duna mas'alatin, bai kebantuwa da wata mas'ala ya bar wata, wala fihi kalamun fi shay'in min ahkamil af'ali, kuma babu wani zance a cikin da ya shafi maganganun ayyukan hukuncin ayyuka kas-salati wal jihadi wal hudud, kaman sallah da jihadi da haddodi wa ghairi zalika, wasansu wa huwa amrun amun kulliyun, al'amari ne da ya game ko ina a cikin usul fiqi, laysa huwa alfiqhu biittifaqin nas kulli, wannan ba shi bane fiqhu, irin wannan zancen da irin wannan safsadar da take cikin usul fiqi wanda kuma kowane babi da ka shiga akwai ta, yace to kuma amma dai wannan ba shi bane fiqhu dan wannan baya cikin fahimta addini, zaka ji duk wani rudani ne kawai, idil fiqhu yatadammanu al'amr bihadhihi al'af'al, domin fiqhu yana dauke ne da abin da ya shafi umarni da waɗannan ayyuka wan nahyi anha ko hari daga barin su, ayyukan da suka shafi sallah da azumi da zakka da jihadi da haddoji da barin yin kaza da barin yin kaza, fiqhu abin da ya dauka kenan, imma ilman wa imma dhanna, akon da yake fadin su a ilmance ko bisa zato, fa ala qawlihi, dan haka fadin su da suka ce alfiqhu huwa zannun zannu wujubi hadhihi al'amal, fiqhu shine zatan wajabcin waɗannan ayyuka, wa zannu tahrimi wa zannu al-ibaha ko zatan cewa an haramta ko zatan cewa an halasta, wa tilka dhunun kuma cewa waɗannan zace-zace hiya allati dallat alaiha hadhihi al-adillati allati yusammuna al-amarat, cewa kuma waɗannan zace-zacen an samo su ne daga dalilan nan da suke ce musu amarat alamu, ka khabar al-wahid wal qiyas, kaman hadisi wanda yake bai kai mutawatiri ba ko qiyasi, fa idza hasalat hadhihi adh-dhunun hasala al-fiqhu indahu, suka ce idan aka samu irin wannan zata da can to fiqhu ya faru, wa amma wujubul ilmi bi hadha adh-dhann, ta fuskar da suka ce kuma sai an samu ilimi ya tabbata da wannan zato fa hadaka shay'un akhar to wannan wani abu ne daban wa hadha allazi zakaruhu inma yasluhu an yuzkara fi jawabi man yaqulu wannan abin da suka ambata ya zama dole ne ya cancanta ne ambace shi a matsayin amsa ga wanda yace kaifa yasughu lakum al'amal bizzan ta yaya za ku halasta wa kanku aiki da zato fa hadha yuradu fi usulil fiqh fi taqrir hadhihi at-turuq wannan ana kawo shi a cikin usulul fiqh wajen tabbatar da waɗannan tafarki wa idza qila idan aka ce idza qila idan aka ce innaha inma tufidu dhan in aka ce waɗannan hukunce hukunce kadai suna fa'idantar da zato ne kila sai a ce wa kaifa yasugu tibau dhanni ma adilalati adilati shar'iyya ala khilaf zalika ta yaya za a dinga bin zato bayan dalilan shari'a sun zo da hana bin zato in yatabi'una illa dhanna misali wama tahawal anfus da ire-iren su fa yaquluna sai su ce fil jawabi in sun zo ba da amsa al muttaba'u inma huwa al adillatul qat'iyya abinda ake bi shine dalilai wanda suka zo yanke al mujiba lil amali bi hadha dhanni wadanda suka hukunta ai aiki da zato sun yadda shi zato ne amma suna cewa akwai wasu hujjoji da suka zo suka ce ai aiki da wannan zata wal amidu bi tilkal adilla muttabi'un lil ilmi la lil dhann wanda ke aiki da khabarul wahid ko da aqisa ko da umumi yana bin wadancan dalilan ne da suka wajabta aiki da wadannan zata-zata ba yana bin su zatan bane amma an yuj'ala nafsul fiqh alladhi huwa ilmu dhannan fa hadha tabdilun zahir yace amma a maida shi fiqh wanda shine ilimin a maishe shi a ce zato ne ci to wannan canza abu ne a zahiri wattiba'uhumul wa atba'uhumul adkiya tafattanu li fasadi hadha aljawab an samu mabiya bayan wadancan malamai wanda suke masu basira sun tsinkayi barnar dake cikin ire-iren wannan amsa da suke bayarwa waqat tujibu ta'ifatan ukhra wasu kuma suna bada amsa ka abil khattab wa ghayrihi an hadha as-su'al su bada amsa ga wannan tambaya su ce bi annal ilma yatanawalu al-yaqina wal i'tiqad ar-rajih sai ai da mu aka ce ilimi akwai abin da ilimi ne na yaqini akwai abin da kuma zato ne marinjayi a kauli ta'ala kamar da Allah yake cewa fa in alimtumuhunna mu'minat ai ma'anar shi anan fa in itaqattum da i'tiqadan rajih da aka ce in mu'mine mata sun zo famtahinuhunna ku jarabce su to ya za'ai ku gane mu'mine ne sai Allah yace fa in alimtumuhunna mu'minat idan kuka samu marinjayin zato shine ma'anar ayar cewa su mu'mine ne dan ba ku da ilimi na meye a cikin zuciyarsu game da imani da kuma Allah ya so ya ambaci imanin game da su sai ya saukar da aya kamar yadda yace qalatul a'rabu amanna qul lam tu'min ya yanke hukunci ko amma nan sai yace ku kuyi bincike idan kun gano a zahiri mu'mine ne to sai kira wannan gano wannan zahiri da suna fa in alimtumuhunna ta kashin haka sai suka ce ilimi akwai ilimi na yaqini akwai kuma ilimi na zato marinjayi wa anna takhsisa lafzal ilmi takhsisa lafzal ilmi bil qat'iyat islahul mutakallimi suka ce dama kebance lafazin ilimi a ce sai abin da yake qat'i ne keke da keke wanda ka gani ko ka taba to wannan islahin malaman ilmul kalam ne wa ta'biru huwa bil lugha la bil istilahil khas shi ko zancen da aka fada anan to ya zo ne da ma'ana halshi ba ma'ana islahin wasu malamai ba wal maqsud huna dhikru aslayn yace abin nufi anan shine ina so na ambaci ka'idoji ne guda biyu huma inda wannan magana ibn taymiya ce huma na farkon su bayanu fasadi qawli nuni izuwa ga cewa maganar su da suke fada mabarnaciya ce wace magana cewa da suke alfiqhu min babiz dhunub ce wannan magana ba daidai bace wa bayanu annahu ahqqu bismil ilmi min al-kalami cewa kuma fiqhu ya fi tantantan a kira shi da suna ilimi fiye da ilmul kalam alladhi yad'una annahu ilmun, wanda shi kuma ilmul kalam din suke cewa ilimi ne. Wa anna turqal fiqhi ahqqu bi an tusamma adillatan min turqil kalam, yace kuma hanyoyin da ake bi a kafa fiqhu sun fi cancanta a kira su da ilimi fiye da hanyoyin da ake bi a kafa ilmul kalam, sun fi cancanta a kira su da dalilai. Amin, kaji abu na ɗaya da yake so ya tabbatar. Abu na biyu yace wal aslu thani bayanu anna galiba ma yatakallamuna fihi min al usuli laysa bi ilmin wala dhannin sahih, bayani akan cewa mafi yawan abin da suke magana a cikin shi a cikin ilmul kalam da sunan ka'idojin su da asalin da suke gina shari'ar su akai yace to ba ilimi bane, ba ma kuma zato ne mai nagarta ba, bal dhannun fasid, zato ne mabarnaci wa jahalun murakkabun, da kuma jahilci ne mai hauhawa. Wa yatarattabu ala hadhaini al aslaini man utakfiri bi ikhtilafihim fi masaili, to daga cikin abin da zai biyo bayan waɗannan ka'idojin cewa fiqhu yafi ilmul kalam nagarta, yafi cancanta a kira shi da ilimi, kuma ka'idojin fiqhu sun fi ka'idojin ilmul kalami nagarta a matsayin su na adilla, sannan su kuma nasu ilmul kalam din ba ilimi ne da yake tsaye akan ka'idoji ingantattu ba. Karkashin haka sai yace abin da zai biyo bayan shi ne a hana su dinga kafarta junansu saboda sun yi sabani da juna, a hana ƴan kullabiya da ƴan karramiya da asha'ira maturidiya da sauransu a hana su kafarta junansu. Wa anna takfira fil umuri al-amaliyya al-fiqhiyya kad yakunu awla minhu fi masaili, kuma inda za a iya kafarta mutane da irin wannan to da yafi cancanta a kafarta su da saba ma ayyukan can na fiqhu fiye da a kafarta su da su saba ma ayyukan ko maganganun ku na wannan usulul mantiq din. Fa naqulu da haka sai mu ce al-fiqhu huwa ma'rifatu ahkami af'alil ibadi. Ibn Taymiyyah yace dan haka mu za mu ce fiqhu shine sanin hukunce-hukuncen ayyukan bayi, sawa'un kanat tilkal ma'rifa ilman aw dhannan aw nahwa zalik, daidai wa daida shin wannan ma'rifar an gina ta ne akan tsabaragen ilimi yaqini, koko an gina ta ne akan wani zato marin jayi, ko kuma wani abu makamancin haka. Ma'ana fiqhu ana iya samun mashiga gare shi ta fuska ɗayan biyu ko uku, akwai abin da yake yaqini ne shine abin da Qur'ani ya faɗa qarara ya nassanta, hadisi ya faɗa qarara ya nassanta, to zai aiki da wannan kai tsaye. Akwai abin da kuma akai istinbati daga cikin Qur'ani ko sunna wanda yake ya biyo ka'idoji sanannu na shari'a masu inganci, ka'idojin da ya fitar da su daga cikin nassoshin shari'a daga cikin qawaid amma da Qur'ani ya bayar ko sunna ta bayar, to wannan ma za a karba. Ko kuma wani abu da akai ilhaqin waɗannan abubuwan da shi kaman qiyasi wanda yake sahihi jali'i wanda yake bayi da masoka bai saba wa ka'idar shari'a ba, da haka duka waɗannan suna iya shiga cikin babukan fiqhu ba wai sai zato kawai ba. Wa min al-ma'lumi liman tadabbara ash-shari'ata anna ahkama 'ammati af'alil ibadi ma'luma la madhnuna, yace abu ne da yake sananne ga duk wanda ya tsaya ya laƙanci shari'ar musulunci zai ga cewa hukunce-hukuncen ayyukan da aka daura a mabayi suna zuwa ne ta fuskar da take abinda ilimi ya tabbatar, ba ta fuskar abinda zato ya tabbatar ba. Wa anna dhanna fiha innama huwa qalilun jiddan, cewa zato din yana zuwa ne a cikin dan kadan kwarai fi ba'dil hawadith, a cikin wasu abubuwan da suke sabuntuwa li ba'dil mujtahidina, yake faruwa a zamanin wasu mujtahidai, wato za a samu abubuwa da dama fiye da kashi 80 suna da hujja a shari'a, in an ce mai hukunci za a ce kaza saboda aya kaza saboda hadisi kaza, a cikin sallah, a cikin azumi, a cikin zakka, aikin haji, jana'iza, kasuwanci, ciniki, gado, aure, saki, yaki, kyauta, bashi, rance, da duk abin da ke da alaka da fiqhun musulunci a cikin rayuwa da addinin musulmai za ka samu yadda dalilin na shari'a, wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba sai je ya koya. Amma ana samun ƴan kaɗan wanda suke sabuntuwa waɗanda ba su da tsantsar hukunci, to su ne ake da babi na irin wancan. Misali a yanzu mun san akwai kuɗi da wanda suke kuɗi na zinariya da azurfa, aka zo akai kuɗi na ƙwandalaye, akai kuɗi na takarda, yanzu kuma aka sake yin wasu kuɗi iri daban electronic ga sanan bitcoin wane ne da sauransu, to irin waɗannan shine za a yi musu qiyasul shabai, sai a duba da me suka yi kama da me suka fi kama, sun fi kama da kuɗi ko sun fi kama da kaddara, sai a yi ilhakin su da wannan. Sannan za a sake kuma kallon wajen hukuncin mu'amala da su, ya fi kama da kasuwanci ko ya fi kama da riba. Irin wannan to sune za a yi ta samu a kowane zamani, mustajiddat, abubuwa sababbi da za a dinga kallon su ana musu hukunci da kallon asalin ka'idojin shari'a. Ina fata mun gane wannan. Sai ya ce fa amma ghalibul af'ali mafaduha wa ahdath wa ghalibul af'ali mafaduha wa ahdathaha fa ghalibu ahkamiha ma'luma. Yace amma mafi yawan hukunce-hukunce wanda suke ka'idojin su da abinda za a aikatar a cikin su, mafi yawan su suna da hukunce-hukunce sanannu a shari'a ta hanyar ilimi, walillahi alhamd. Wa a'ani bi kauniha ma'luma anna al-ilma biha mumkin. Abinda nake nufi da cewa an san su shine zai yiwu ka iya sani in ka tsaya ka koya. Wa huwa hasilun liman ijtahada. Ilimin yana samuwa ga duk wanda yayi kwazo. Wastadalla bi adillati shar'iyya 'alaiha. Ya tsaya ya kafa hujja da dalilan shari'a zai iya samu wannan ilimin. La'ani anna al-ilma biha hasilun li kulli ahadin. Ba ina nufin kowa da yake musulmi ya san duka ka'idar sallah da azumi da zakka da sauransu ba, amma duk wanda ya tsaya ya koya zai iya. Bal wala li ghalibil mutafaqqiha al-muqallidina li a'immatihim. Ina nufin ba wai ma musulmi ba su sani ba, akwai ma waɗanda suke malaman fiqhu ne, mutafaqqiha, masu goyen baya da biye wa limaman mazhabobi, ba su san wannan hukunce-hukuncen ba. Inda za ka ɗaga risala misali, duk abin da ke cikinta na wani abu da malamin ya kawo na fiqhu, za ka yi samun mashi nassi da ke goyon bayan shi, sawa'un ya inganta ko bai inganta ba. Ko da bai goyon bayan shi kai tsaye, za ka yi samun asalin nassin da aka gina wannan hukuncin a kansa ko? Amma kowa ne da ke karantar da risala ya san wannan? Ba kowa ba ne. Ɗauki ko da littafin misali ku dilala na wannan gumari ko? Ya yi ƙoƙarin fitar da irin wannan ƙa'idojin da suka zo. Yayi takhrijin kusan littafin gaba daya based on kawo dalilan shari'a da aka kafa hukuncin fiqhu da su. Amma ba kowa ne da ke karantar da littafin ya sani ba, to masu karantar da su ne mutafaqqiha din ai. Suna karantar da shi, suna aiki da shi, sun yi imani da shi. Amma an kace mishi algawa ta malam wannan maganar me ye dalilin ta a cikin shari'a, ba dole bane ya sani. To in shi bai sani ba, ina kuma ga sauran gamagarin mutane wanda ba su iya tada bakin risala din ba. Kaga su ne aula da ya zama ba su sani ba. Shi sa yake cewa to da nace an sani, ba ina nufin kowa ya sani ba, a'a wanda ya kokari ya koya zai iya sani. Amma mafiyan musulmai ba su sani ba, sai ce kai ma ba mafiyan musulmai ba, wasu ma daga cikin malamai ba su sani ba. Bal ha'ula'i ghalibu ma indahum zannun aw taqalidun. Waɗannan galibin abin da ke tare da su shine zato ko kuma kwaikwayo kawai. Idhir rajulu qad yakunu yara madhhab ba'dil a'imma wa sara yanqulu aqwalahu fi tilkal masail. Dan kana samun mutun ya zama ya wayi gari yana bin mazhabin wani limami, kuma yana kwafo maganganun limamin akan wasu mas'aloli. Wa rubbama qarrabaha bidalilin dha'ifin min qiyasin aw zahirin. Yayi kokarin kuma ƙara mata ƙarfi da wani dalili mai rauni ko qiyasi ko zahiri. Hadha in kana fadilan. Wannan fa idan yana da falalar ilimin da zai iya haka kina. Yana bin mazhabin wani malami, amma saboda tsabar taqalidi in yaga wata magana ko tana da rauni sai ya kokarin kare ta da wani dalili mai rauni irin ta ko da wata ka'ida. Wa illa in ku ba haka ba, kafahu mujarradu naqlil madhhabi an qa'ili. Zaka ga ya wadatu, idan shi ba wani babba bane ba fadili bane, zaka ga ya wadatu da kawai kwafo abinda mai mazhaban nan ya faɗa, ce kawai mu mun tsaya iya nan, mu malikiya ne kawai, abinda maliku ya faɗa kawai shi zamu bi. In kana hasanat tasawuri fahiman sadiqan, in ya zama mai kyakkyawar fahimta, mai gaskiya, mai iya suranta abu da kyau. Wa illa in ku ba haka ba, lam yakun indahu illa hifzu hurufi. Sai ga bai da komai in banda da ya haddace harufan kawai, ya haddace kawai risala, ya haddace kawai askari ko makamantansu, amma ko ya haddace matanin Qurtubi amma bai fahimce ta ba, ba zai iya kawo mata nassoshin da za su goyi bayanta ba ko makamancin haka. In kana hafizan, idan ma mahaddacin ne kenan. Wa illa in kuma ba haka ba, kana kadiban, sai kaga ma makaryaci ne, aw mudda'iyan, ko mai cika baki, aw mukhti'an, ko kuma wanda yake kan kuskure. Sai zama duk abin da yake faɗa ma ba wai ya san shi bane, ba wai yana bin malikiyar bane ma sau da kafa, ba ya san inda ake ciro maganganun bane, sai zama ko ƙarya yake ko iddia yake cika baki yake ko kuma akan kuskure yake. Wala raiba anna al-hasila inda haula'i laysa bi'ilmin, malam yace babu kokonto akan abinda waɗannan malamai suka samu ba ilimi bane, abinda ke hannunsu na maganganun nan na mantiki da ilmul kalam ba ilimi bane. Kama anna al-ammata al-muqallidina lil ulama'i fima yaftunahum, kama yadda mutanen gari jahilan gari masu bin malamai dangane da abinda malaman ke ba su fatawa, abinda ke gurin su su malaman kaga sun san shi har suka ibada fatawa da shi, amma su jahilan wannan abinda aka ga musu bai mai da su malamai ba, ba su da ilimi akai. Fa innal hasila indahum, abinda ke gurin jahilan nan laysa ilman bidhalika, ba ilimi bane, an dalilin yufiduhum alqata, wanda yake suna da dalili wanda yake yanke. Wayin kana alalimu indahu dalilun yufidu alqata, ko da yake shi malamin ya da dalili wanda yake yanke. Idan ka tambayi malami algata malami yau hukuncin kaza, sai ya ce maka hukuncin shi kaza ne, ya halasta kaga shi yanzu yana da wasu ka'idoji da wasu nassoshi ne da suka bayu zuwa ga ya tike akan wannan hukuncin, ko kaga a wurin shi yana da hujja. Kai kuma fa magana da ya fada maka kawai ita ce magana da zaka bi, dan haka idan wani zai ce maka kuma ba haka din bane, sai ka kashi ga cikin rudani. Shi malamin koda wani ya ce ba haka bane, shi ba zai rude ba, saboda shi ya tike akan ilimi ne. Sai da ya kalli nassoshin sa nan ya ce maka cin dukiyar maraya haramun, sai da ya kalli nassoshin sa nan ya ce maka auren shigari haramun, sai da kallon nassoshin sa nan yace maka riba haramun ce, to kai kuma idan sai wani zai ce maka ba komai riba, ba komai riba, ka kai baka san nassoshin ba, baka san ayoyi ko hadisan ba, da haka sai ka ce to ka rude malamai, wasu sun ce da kyau, wasu sun ce babu kyau, saboda kai a wurin ka duk da ka san abun fil jumla, amma baka da abin da yake cewa ilimi na yaqini a kansa. Shi yasa ta da kai akai abu ne mai sauki, amma shi malamin fa yana da ilimi qat'i akan abun da yake fara. وهذا الاصل الذي ذكرته اصل عظيم, ابن تيميه yace wannan kaida ce mai muhimmanci kwarai na ambata ana. فلا يسد المؤمن العليم عنه صاد, haka ne ko, kada wani mu'mini ya bari wato فلا يسد المؤمن abinda العليم عنه, abinda mu'minin ya sani, kai ya bari wani صاد wani mai tarewa ya tare ka daga aiki da abin da ka sani. Fa innahu li kasrati at-taqalid wal jahl wal dhunun fil muntasibina ila al-fiqh wal fatwa wal qada, yace saboda yawaita taqalidanci da jahilci da aiki da zace-zace a cikin masu dangantuwa zuwa ga fiqh, a tsakankanin masu dangantuwa zuwa ga fatawa, a tsakankanin masu dangantuwa zuwa ga alƙalanci, istatala alaihim ulaika almutakallimuna, saboda jahilcin su da takalidancin su da aiki da zato, abinda ya bawa wancan ilmul kalam dama kenan suka darkake su. Hatta akhrajul fiqha alladhi najidu fihi kullul ulum, kullul ulum, har suka fitar da fiqhu wanda duka ilimi akwai a cikin fiqhu, suka fitar da shi min asalil ilmi, suka ce ba ilimi bane. Limara aw limara awhu min taqalidi ashabihi wa dhannihi, saboda abin da suka gani na bin waɗancan malaman nasu da zasadacin su. Wannan nasiha ce yake maka cewa malamai da suka wayi gari ta ƙaidanci ya musu yawa da jahilci da bin zato, malaman nan na fiqhu ne da fatawa da alƙalanci, kuma suka kyautata zato ga malaman can na usul na ilmul kalam, sai malaman ilmul kalam din nan suka ware fiqhu, suka ce fiqhu ba ilimi bane, kuma sai waɗannan malaman su kuma masu kyakkyawan zato sai suka yadda, kuma har suka rubuta a cikin dafin su cewa fiqhu ba ilimi bane, zato ne. Yace to kar ka sake ka yadda wani mutum ko waye ya raba ka da abin da ka sani a ilmance yace maka ba daidai bane, shine fala yasuddul mu'mina al-alima anhu sadd, kar ka sake wani ya raba ka da abin da ka sani wanda yake ilimi ne yace maka zato ne, da irin wannan kyakkyawan abin da kake masa nazato. Wa mimma yuwaddihu hadha al-asl annahu min al-ulumi min al-ma'lumi anna adh-dhununa galiban innama takunu fi masail al-ijtihadi wan nizaa. Yace da gaskiya abin da ya kamata kuma ka fahimta shine a cikin wannan asalin ana so ka gane cewa shi zato galibi yana aukuwa ne a cikin mas'aloli na ijtihadi wanda ake da jayayya akan su. Fa amma masailul imani wal ijma'i fal ilmu fiha aktharu qata'a. Yace amma mas'alar imani aqida da mas'aloli na ijma'i to ilimi ya yawaita a cikin ta komai da nassin sa ake magana akan siffofin Allah akan lahira akan ceto akan tsayuwar kiyama akan annabta akan mala'iku aljanu akan ire-iren waɗannan abubuwan na gaibiyat to komai da kaji an faɗe shi akwai dalilin shi to da haka koda ana so a shigo da maganar zato kar a shigo maka da shi a cikin aqida a tsaya a iya mas'aloli na ijtihadi sune mas'aloli waɗanda suke mahalli ne na kowa ya nuna ƙwanduwarsa ta fahimta abinda babu nassi karara a kansa abinda kawai maganganu ne na malamai na tattaunawa da ƙara wa juna fahimta mas'aloli waɗanda kai halama a karankin kanka ba su shafe ka ba dan ba ta da alaka kai tsaye da kai suna da alaka ne da tattaunawar malamai da kaiwa da kawowa da suke akan wasu abubuwa waɗanda ba su ne asali ba alal misali shine kamar irin waɗancan ka'idojin da ake aka faɗa na misalai shine za su zo suna magana akan khul'i da aka ce shin saki ne ko kuwa fasxu ne suna faɗan wannan ne a matsayin su na malamai mujtahidai saboda abin da zai kai ya kawo idan rikici ya zo tsakankanin wanda suka rabu ta hanyar khul'i rabuwan nan da abin da ya biyo bayanta to ga kalle yadda khul'i yake faruwa sai kaga ai ma ba a buƙatuwa asali zuwa ga wannan rikicin domin khul'i yana faruwa ne bayan rikici wanda kowa ya kosa da kowa shike kawo khul'i a ce to shikenan dawo mun da sadaki na to gashi nan shikenan to je ki alaraka taki gona to wanda aka rubu haka ina za a buƙaci zuwa ga a ci gaba da zama tare ana tsammanin la tadri da Allah yuhdisu ba da zalika amra ina za a buƙaci zuwa ga wannan an rubu dutse hannun riga ina za a buƙaci zuwa ga kome ko an yi kome ba zai dade ba da ire-iren abubuwan da in ka kalle su waƙiyan zai wuya su taso amma wata rana suna iya tasowa din to sai malamai sai su ka wannan ƙa'idojin saboda misali ta iya yiwuwa kuma da an yi khul'in nan sai a samu rasuwa tsakanin ɗaya daga cikin su to kaga za a fara tunanin to gado fa to kaga kai a matsayin ka na alƙali kai wannan ta shafa ina ruwan mutanen gari da wannan ba ruwan su ina fata mun gane wannan to irin waɗannan masail din suna nan da yawa a cikin maganganun su sune suka rikikita asalin usul fiqh din shi sa a yanzu da al'amura suka fara gyaruwa wa duniyar musulunci dangane da bincike na ilimi aka fara gano kan ire-iren waɗannan mas'alolin za ga malamai suna yin rubuce-rubuce akan usul fiqh wanda yake tatacce kamar littafin usul fiqh ala manhajil muhaddisina muna nan da shi anan wanda wani malami ya tsauna ya tace usul fiqh ta hanyar kawo ka'idoji sanannu a shari'a ba ta irin waɗannan safsatar ba dan usul fiqh na daga cikin ilmomin da suka fuskanci wannan hadari kusan fiye da duk wani ilimi saboda malaman manatika sun yi yawa a cikin sa malamin mantiki bai iya samun mashiga a cikin ilimin hadisi bai iya samun mashiga amma yana iya samun mashiga a ilimin usul fiqh to haka kuma tafsiri nan ma sun yi yawa akwai malamai ƙwararru malaman tafsiri waɗanda manatika ne mu'tazilawa ne asha'ira ne ga su nan da yawa kuma ana karanta tafsiran su kamar misali shi Fakhrur Razi Mafatihul Ghaib littafin sa kamar Kashaf na Zamakshari kamar At-Tahrir wa At-Tanwir na Ibn Ashur kamar littafin tafsirin nan na me sunan shi wannan malamin da na yi musabaka nan me sunan tafsirin na yi musabaka Sabuni saboda tafasir duk ire-iren su ne sa dauke da irin wannan qamat din kuma kaga mutane suna karanta su da haka sai ake buƙatar tacewa kenan dole sai ka san ka'idojin da zaka bi wajen tace waɗannan abubuwa in ba haka ba akwai matsala ba kankanuwa ba za mu saurara anan saboda kudin lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik